Sashen Hausa na murya Amurka ne wannan karin akan mitoci 2531 da kuma 49. Masu rarren mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da niya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masauraro assalamu alaikum, Sarfil Hashim Gumelle tare da Aisha Ma'azu da masauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau ranar Alhamis 19 ga watan Satumba shekara ta 2019. Cikin shirin za ku ji cewa wani bincike da wata kungiya ta gudanar ya gano cewa kasashe hudu na Afirka da suka hada da Najeriya su ne mafi barazana wajen zama ga jama'ar ketare. Haka kuma kan watan ne ma za mu bude muku layin wayarmu domin ku kira ku ba mu ra'ayoyinku. Tambayar mu ita ce, ta wace hanya kuke ganin za a iya shawo kan matsalolin da ake fama da su a Najeriya da sauran kasashen Afirka? Lambar da za ku kira ita ce 1-2-2-2-5-5-5. Kada a manta a sa alamar karewa, wato alamar karawa kafin ɗayar, sai a jero lambobin. Sai kuma labaran wasanni daga Najeriya, amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya.
Assalamu alaikum ga labaran duniya. A yau Alhamis ne sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce ya samo wa shugaba Donald Trump wasu muhimman bayanai game da yadda Amurka za ta mai da martani akan harin da aka kai akan masana'antun sarrafa man fetur ɗin ƙasar Saudiya bayan da ya gana da shugabannin ƙasar Saudiya da kuma na haɗaɗɗiyar daular Larabawa. Babban jami'in diplomasiyyar na Amurka ya ce an sami fahimta da amincewa akan Iran ce ta kai harin na tsakar dare wanda aka yi amfani da jirage masu wato jiragen sama marasa matuki wajen kai su a ƙarshen makon da ya gabata, abin da ya rage ayyukan sarrafa man ƙasar Saudiya da rabi na wani ɗan lokaci, wato kusan kashi 6 cikin 100 na man da ake kaiwa ƙasashen duniya. Amma bai faɗi yadda Amurka za ta mai da martani ba. Bayan da Pompeo ya gana da yariman Abu Dhabi mai jiran gado Sheikh Mohammed bin Zayed, ya faɗa wa manema labarai a Dubai cewa har yanzu muna ƙoƙarin samun haɗin gwiwa ta fuskar diplomasiyya a yayin da shi kuma ministan harkokin wajen Iran ke barazanar yaƙi. Mu dai muna ƙoƙarin samun haɗin gwiwar da za ta kai ga samun zaman lafiya ne. Bayan kammala tattaunawarsa da jami'an Saudiya a jiya Laraba, Pompeo ya ce Amurka tana tare da Saudiya kuma tana goyon bayan haƙƙin da take da shi na kare kanta. Ba za a lamunci barazanar da Amurka take yi, Iran take yi ba. Wani harin bam ɗin mota a kusa da wani gini da cibiyar liƙen asirin Afghanistan a Qalat ta taɓa amfani da shi a babban birnin lardin Zabul da ke kudancin Afghanistan, wanda ƙungiyar Taliban ta ɗauki alhakin kaiwa, ya yi sanadiyar kisan mutane 15, wasu mutane sama da 90 kuma sun jikkata a safiyar yau Alhamis. Wani mai magana da yawun gwamnatin lardin Gul Islam Seyal ya ce mafi akasarin waɗanda abin ya shafa mata ne da yara, wanda ke jiya a wani asibiti da ke kusa da inda aka kai harin. Jami'an gwamnatin lardin sun ce asibitin Zabul, wanda yake kusa da ginin ofishin leƙen asirin ƙasar, ƙiris ya rage ya lalace. Wannan harin ya biyo bayan hare-haren da 'yan Taliban suka kai cikin wannan mako, ciki har da wani hari da aka kai jiya Laraba a wata cibiyar bada takardar shaidar zama ɗan ƙasa a Jalalabad da ke gabashin Afghanistan, da kuma wasu hare-hare biyu da aka kai ranar Talata wanda suka hallaka mutane kimanin 50. Daga cikin waɗannan hare-haren har da wanda aka kai kan 'yan gangamin yaƙi neman zaɓen shugaban ƙasar Afghanistan Ashraf Ghani a Parwan. Masararo labarin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya mai da martani akan abin da yake yawan kira labaran ƙanzon kurege don ƙaryata rahotannin da ke cewa ya yi wa shugaban wata ƙasa alkawari, abin da ya haddasa wani jami'in leƙen asirin Amurka ƙaddamar da bincike akan wannan mai kwarmata bayan sirri bayanan sirrin. Trump, wanda ya sha zargin hukumar leƙen asirin Amurka da kasancewa ɓangaren masu adawa da gwamnatinsa, ya ce ya ce ya san cewa kusan duk lokacin da yake magana ta waya da shugaban wata ƙasa ya fahimci cewa ta yiwu akwai mutane da yawa da ke sauraro daga cibiyoyin Amurka daban-daban ba a ma maganar wasu daga ƙasashen waje. Kalaman na Trump na zuwa ne bayan da kwamitin binciken asirin majalisar wakilan Amurka ya yi wani zama da Michael Atkinson, wato Secretary General ɗin hukumomin leƙen asirin Amurka. ‘Yan majalisar dokokin ƙasar na fatan samun ƙarin bayanai game da wanda ya kwarmata bayanan da suka janyo sa'in sada ‘yan majalisar da kuma gwamnatin Trump. A yayin da ta kama babu wanda ya lashe zaben shugaban ƙasa da aka yi a Isra’ila bisa ga sakamakon da aka samu. A yau Alhamis, Firayim Minista Benjamin Netanyahu ya yi kira ga babban abokin adawarsa Benny Gantz a kan ya zo su kafa gwamnatin Gambiza. A wani sakon bidiyo, Netanyahu ya faɗa cewa kodayake ya yi ƙoƙarin kafa gwamnatin jam'iyyar Likud, amma kuma sakamakon zaben da aka yi ya nuna hakan ba zai yiwu ba. Ya buƙaci haɗin kai kuma ya yi kira ga Gantz na jam'iyyar Blue and White akan su gaggauta kafa gwamnatin Gambiza. Gantz ya ce shi ba za a kafa gwamnatin Gambiza da shi ba, muddin har Netanyahu ne zai ci gaba da kasancewa shugaban jam'iyyar Likud. Wani mai magana da yawun jam'iyyar ta Blue and White ya ce Gantz zai fidda tashi sanarwar a yau Alhamis. Duka jam'iyyu biyun sun gaza samun kujeru 61 da ake bukata don samun rinjaye a majalisar dokokin kasar mai kujeru 120. Yayin da aka kusan kammala kirga ƙuri'u a yau Alhamis, jam'iyyar Blue and White ta samu kujeru 33 sabanin 31 da jam'iyyar Likud ta samu.
Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Wani bincike da wata kungiya ta gudanar ya gano cewa kasashe hudu na Afirka da suka hada da Najeriya su ne mafi barazana wajen zama ga jama'ar ƙetare, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Nasir Adamu Alhikaya.
Wani bincike da wata kungiya International ta gudanar da ya zanta da fiye da mutum 20,000 daga kasashe 182 da ke zaune a kasashe 187 ya gano cewa kasashe hudu na nahiyar Afirka da suka hada da Najeriya, Kenya, Afirka ta Kudu da Masar ne mafi barazana wajen zama ga jama'ar ƙetare. Barazanar a rahoton ta hada da taɓarɓarewar tsaro, tsadar rayuwa, rashin tabbas da sauransu. A ɓangaren rashin tsaro da takaddamar siyasa, rahoton ya cire Masar da Kenya a mafi tsanantar yanayi, ya shigo da Brazil daga Amurka ta Kudu. Sheikh Ridwan daga ƙasar Ghana ya taɓo irin wannan batu da nuna damuwa da yadda ta Afirka ta Kudu ‘yan Afirka ma ba su tsira ba duk da tarihin yakar mulkin wariyar launin fata.
Labarin da muka samu har tax har ana cire taxin ‘yan Najeriya aka taimako su tukunna suka samu incin kansu ba daidai ba ne, bai kamaci abin ya je haka ba. Hukumomi su tashi su saya na South African ya kamata a yi musu magana, saboda su Afirka duka sun taimaka wurin zaman su South African nan. So shi yau in sun samu walwala suna zamni, kasu koma da hankalinsu, kasu maida hankalinsu da abin da ‘yan Afirka da ke wurin suna dan suna cirani kadan-kadan, su koma su yi kokarin su hallakar da wannan abu, ko kuwa su loot su je yawon fashe-fashe saboda su kwashe musu arzikinsu su ya zamo nasu, ba daidai ba ne.
A ɓangaren Najeriya, tsohon ministan labaru Ibrahim Dasuki na Kande ya ce ana samun kyautatuwar tsaro sakamakon dagewa da kafafen labaru ke yi wajen rage tsamar bambancin addini da kabilanci.
Jihar Plateau tana da kabilu daban-daban guda 53, wanda idan da babu Hausa din nan da duka muke yi, da sai dai su yi magana kamar kurame da bebaye, sai kuma dai Turanci kuma. Amma kabilu 53 nan dole a samu damuwa jifa-jifa cikin Jihar Plateau.
Da wannan irin aikin, yanzu mutum zai iya yawo ko wace kabila ko addini za su iya yawo a ko'ina, musamman ma ce tsakanin Jos ta Kudu da ta Arewa ba tare da fargaba ba.
Za a iya, har yanzu dai tunda shi kawo zaman lafiya abu ne wanda yake ɗaukar lokaci. Amma tashin hankali yanzu sai a ga ko rusa waje sai ka ga an rushe da sauransu. Akwai sauran aiki, saboda har yanzu musamman ma cikin garin Jos da na Kudu din ma gabaki ɗaya, za ga mutane duk suna zama daban-daban. Nan gefen za ga dukan kristoci ne da sauran ƙananan kabilu, nan gefen kuma za ga dukan musulmai ne har yanzu. So amma maganan cewa ka je nan da nan ko ina za ka iya zuwa, wannan babu damuwa. Wannan yunkuri da muka yi ɗin an samu ci gaba a kai, ba wai an gama gabaki ɗaya ba ne, amma dai akwai ci gaba.
yayin da sabuwar fargaba a Najeriya ita ce satar mutane don samun kuɗin fansa da kan sa yan ƙetare fargaba. Afirka ta Kudu na da barazanar kyamar baki yan Afirka, inda Kenya ke samun kutsuwar yan Al-Shabab daga Somalia. Dirar mikiya da gwamnatin Abdul Fattah al-Sisi take yi kan yan ikiwan tun kifar da gwamnatin marigayi Muhammad Morsi ta jefa ƙasar cikin taɓarɓarewar tsaro da kan shafi al'ummar ƙetare. Nasira da Maili kayan madar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To wannan haka yake a gaida Nasir Adamu Alhikaya. In an jima kaɗan za mu buɗe muku layin wayarmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Ta wace hanya kuke ganin za a iya shawo kan matsalolin da ake fama da su a Najeriya da ma sauran ƙasashen Afirka? Maudu'inmu na yau kenan, sai a shirya a kira mun an jima kaɗan. Amma kafin nan a shakata da wannan waƙa da ke bisfefai.
Annaban Allah na magani, talakawa ma na magani, kaga dan tilar mu kula da su. Tunda jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, to ja ka da Italiya in yi dan kuka ya kajiya. Bakin wallahi dangana motocin talakawa suna tsaye tunda kayan su ne ke saya yau, idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe anan. Ga cikin Lagos kuma ga Badishu, ga Lainashu, ga Labintin Zabadin an kafa, haka ke calaran duk sun kafa, dubu babban kantikin suwai, dudan talakawa an kai mutukan talakawa sai du waɗannan dolar da rufe. Jirgin sama mai rigujin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba, to idan talakawa ya shiga. Shin jirgin ƙasa kajiya dan talakawa an kai, dama su da yake shiga sannan zai dawo da su.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta, sai ku saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
To madalla, mun samu kiran mu na farko daga jihar Kano. Wani ne aka layi daga Kano?
Kiran ka da suna na Abulawan Zamman Marage, kuma ina kiran ku da karamar hukumar gari ta jihar Kano.
To Malam Bala, ta wadda hanya kake ganin za a iya shawo kan matsaloli da ake fuskanta musamman ga kasashen Afirka ba ma Najeriya kadai ba?
To alhamdulillah, ran kai da gaskiya ka dauko batu ne mutukar muhimmanci, kuma wanda ya kamata a ce an kawo gyara a yanzu din nan da ake. Musamman ran kai ganin da nake, musamman yan sanda da game da sojoji, ya kamata a ce an yi garan bawula cikin su. Saboda ran kai dai musamman jami'an tsaro, akwai munafurce cikin su. Gaskiya shi ne isa kake ga ana kawo yawancin matsalolin nan, kuma idan ya zama na cewa shugaban kasar Najeriya zai tsaya ya kula da wannan, to hakikanin gaskiya za a kawo yawancin gyare-gyare game da kidnapping din nan. Idan ya zama na cewa shugaban kasa ya sa ido akan haka, gaskiya sai an samu karantun haka ran kai dai.
To Ali Bala, mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. To da kana bari mu garza ya Kaduna, wane ne aka layi da Kaduna?
Assalamu alaikum muryar Amurka, sunana injiniya Dan Juma, mai gidan video daga nan garin kasuwan magani a nan karamar hukumar Kajurin jihar Kaduna.
To injiniya Dan Juma, muna sauraron ka, ta wace hanya kake ganin za a iya shawo kan matsalolinmu?
Wato ni a har yanzu na ɗauki matsalan tsaro, musamman yadda ake gabatar da ko kuma gudanar da dakin harkan tsaro, akwai alamu na ƙauyanci a ciki, ko kuma in ce akwai alamu na rashin wayewa. Saboda idan ka kwatanta da shekara kamar 20-30 da suka wuce, yadda jami'an tsaro suke gudanar da harkan dakile ayyukan ta'addanci, za ka iske har yanzu babu wani fasaha ko kuma babu ci gaba kamar a ce fasaha ta hanyar dakile irin wannan. Har yanzu muna nan dai a manual,
wato muna aiki da tsohuwar hukumar, na'am, wato muna aiki da babu wani canji kenan da aka samu a yanzu kenan.
babu canji idan da in ma akwai canjin sai dai a can sama wajen manya-manya saboda in ka ziyarci kamar ma'aikatan tsaro haka za ka ga suna amfani da kwamfutoci da na'urori haka na gano na ko kuma na shigar da bayanai na ayyukan ta'addanci misali amma a nan ƙasa ba a tunanin wannan za ka ga jami'an tsaro illa iyaka zai amfani da bindiga ne ganin cewa ya
aiki
tsako kuma ya kori mai aikata laifi ba tare da ayyukan na fasaha na gano mai laifi kafin ya aikata laifin ba.
To mun gode kwarai da gaskiya injiniya Danjuma ga wani kira muna jiran mu daga Niger ne ko Niger wane ne akan layi?
Niger. Eh salamu alaikum.
To daga Niger ya sunan malamin?
Umma Malam Ali daga dogon takin yawo da Niger.
To malam
ba da wani ra'ayi na tsaka kafa abinda a gani a turkita gurta ma kasar Najeriya. Sai an kasar Najeriya lalle wani wuri suna ga wuce goma da hiri. Sun ka tahi suna ga dokin magana ha'a wala kai da cikin kasa. Ka Afrika ko ina kasa ana zuwa. Tana mu da Niger kaga akwai masu zuwa Libya, akwai masu zuwa Cote d'Ivoire duk suna yawo abin su. Amma sun kuta san za su yi tsare kansu. Ba su taba kayan, ba su taba dokar kasa. Yasa ba a yi musu wani walakaci.
To mun gode mu wa Malam Aladawa wannan ra'ayi naka. Bari mu je na jawani akan layi daga Niger.
Kuna magana da Ibrahim ne wankin hula a garin mai gode a Kimba.
To Malam Ibrahim ka ji da abin da muke magana a yau.
To ni ra'ayina a yau a gaskiya dukkan wani shugaba a duniya sai ya yarda da cewa ainihin shugabancin da aka bashi idan ya mutu za a mai hukunci ba sai daidai iya gwargwadon haƙin da aka danka mai a hannun shi da mutane sai tsaya aiki a kan shi. To in sun yarda da haka kuma suna tunanin haka to insha Allah za a canza kuma za a gyara. Amma mafi yawanci tsakanin da Allah ba sa kula da haka kuma suna da haka shi ke sa muke samun matsaloli musamman mu kasashenmu na Afirka. Muna fatan Allah tunatar da su kuma ya kasance sun tana da haƙin da ke kansu.
To mun gode kwarai da gaske Ibrahim mai wankin hula. Bari mu je wato wane ne akan layi? To akwai kira daga Oyo. Wane ne akan layi daga Oyo?
Alhaji Rabi'u Abdullahi Dandime daga jihar Oyo Najeriya.
To Alhaji Rabi'u muna sauraron ka ya me kake ganin to wacan ya za iya magance wannan matsaloli da ke damun mu ba ma Najeriya kadai ba.
Wannan matsaloli hanya biyu ne za a iya magance su insha Allah in aka bi su. Na farko wato adalci a kan shugabanni ba dan wani ba jikan wani duk wanda yayi a tsaya hisabilillahi a yi mai hukunci yadda ya kamata. Ko janar wane ne ko kwamashina wane ne ko wani irin mutum ne in aka tsaya aka yi hukunci na gaskiya kuma malamai da kirista da musulmi da kowane iri a shiga makasa addu'a tsakani da Allah to wallahi za a sami sauki in aka koma ga Allah.
To Alhaji Rabi mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. To bari mu garzaya ya Yobe. Wane ne akala daga Yobe? Wane ne daga kala daga Yobe?
Sunana injiniya Saminu daga jihar Yobe.
To injiniya ta wace hanya za?
Wallahi dukkan ma'aikatan ku gaba ɗaya na gidan rediyon nan ba wanda ban sani ba amma tun 2011 nake buga lambar nan sai yanzu Allah ubangiji ya sa dan komai rabo ne yanzu na samu na yi.
To alhamdulillah na ji daɗi sosai da yanzu Allah ya sa ka samu.
Wallahi tun 2011 ko ba ni da wani rediyo ni gaba ɗaya rediyo ma da nake saya dan rediyon America nake sayanta.
To mun gode kwarai da gaske. To yanzu tunda Allah ya sa mun same ka.
Abinda nake gani akan harkokin kasayen Afirka nan.
Na'am.
Wato ganin kya shine su mutanen Afirka ka san bako idan ya je go ya samu arziki. To kuma mutanen gari he ga sun taso suna kyashi da wannan abin da ya samu. Yanzu amma mun nan Najeriya ne duk mutumin da ya arziki ya ce ai ci gaba ne zai yi gine-gine. Ko kuma zai kasuwanci mutane su karu to amma yawanci kasaye ba sa koyi da Najeriya
haka dai to amma
duk wahalar da gani ana ta wannan kai ga amma shi ne shugaban kasan Afirka ta kudin shi ne dau mataki ya nuna musu cewar wannan hukaruwa ne daman gari ko gari ne kaga ya girma wannan kudi tazo arewa tazo gabar tazo yamma tazo an hadu to shine ake zama ya zama gari.
To injiniya mun gode kwarai da gaske mun ji dadi da ka same mu a yau sai ka ci gaba da gwada mu kada ka gaji insha Allah za ka ƙara kira kuma ka bayyana mana ra'ayinka. Mun gode bari mu koma Kaduna. Wane ne akan layi da Kaduna?
To Sharfilu Aishin Guma albarka da lafiya.
Yawwa barka dai.
Sunana Murtala ne ina kiran ku da dare daga sa Kaduna tarayyar Najeriya.
To Malam Murtala ka ji dai yadda lamari yake a Najeriya ta fito daga cikin wani
To wato Shalfilu ni ban yadda rashin kwarewa bane a jami'an tsaron mu ko kuma a na Afrika da sauransu saboda zaka ga in jami'an tsaro aka tura su ko America ko Ingila wani course na jami'an tsaro zaka ga sun ci na ɗaya ko na biyu da sauransu kaga akwai kwarewa kai abinda ba mu Afrika babu kishi ne kawai sun sa jin daɗi ne da sharholiya kawai a ji daɗi kawai ba kishin ƙasa ba yadda zaka ga sabanin kasashen da suka ci gaba manyan kasashe zaka ga a'a su kullin tunanin su za su kare kasansu su kawo tsaro al'ummar su zauna lafiya hankalin su ya kwanta sai su nisu ba wai kawai su tare duki su ji daɗi ba su kawo kasashen waje da duki hannun jari nan to abinda nake ba shi shawara shi da ya fa sun kira son duniya mutum ya tashi yadda su jarar Murtala da sauran tanarori a da suka yi aiki haikan muka zauna lafiya Najeriya ta ɗinke sai su ma bo'in nan jami'an tsaron sun sa haka a zuciyarsu shine za mu samu nasara a Afirka da sauran su fatan za ku tashi lafiya
to mun gode kwarai da gaske Murtala da wannan ra'ayi da ka bamu to ba mun har yanzu dai muna Kaduna wane ne aka layi da Kaduna to da alama dai mun rasa na Kaduna to jama'a layikan mu a bude suke sai ku kira domin ku bayyana mana ra'ayoyinku kun ji abin da ya faru a wani bincike da aka gudanar Najeriya da sauran wasu kasashen Afirka guda hudu na daga cikin kasashen da wato ƴan wasu ƙetare ke shan wahala ko kuma da ke da hatsari ga wasu ƴan ƙetare su zauna to gashi dai mun samu kira daga Kano a yanzu wane ne aka layi daga Kano
Rabi'u Musa mai jarida kofar Wambai daga jihar Kano
to Malam Rabi'u ta wace hanya kake ganin za a mai da lamura su dawo daidai
na'am ta hanyar da za a mai da al'amura su dawo daidai shine ya kamata kowace ƙasa ya kasance shugabannin su sa kishin al'ummar su shine abin da yake zuciyarsu kada su ce su idan da zira'arsu da 'ya'yan sun tsira kowa ma ya shiga wahala muddin aka ce mutum baya kishin na ƙasa da shi sai nasa to ko shakka ba za a samu mafita ba mafita ne shi da ya kamata duk shugabanni a ji tsoron Allah muddin shugabancin da Allah ya ba su ba su yi adalci ba akwai ranar gobe alkiyama za a tume su nau'i na addinin Kirista ne ko nau'i na addinin Musulunci ne ba wanda ya yarda zalunci ina godiya Rabi'u mai jarida daga Kano
to Rabi'u mai jarida mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka to mun samu kira daga Yobe to da alama mun rasa na Yobe to jama'a layika mu abu da suke ku kira domin ku bayyana mana ra'ayoyinku ta wace hanya kuke ganin za a iya shawo kan matsalolin da ake fama da su a Najeriya da sauran kasashen Afirka to ga kira daga Kaduna ya fado mana wani ne daga Kaduna a ban ji sunan sosai ba Bello Sokoto to malam ume me ra'ayinka game da wannan maudu'i namu na yau
gaskiya abubuwan da zai suke faru a cikin ɗaru ƙasashen Afirka nan da wahalolin da talakaci su a zama kamar Lagos da Masar da Egypt bayan da Allah daga shugabanni ne kuma da wannan shugabanni ne yan kudukan su ke Allah ba ta wata jiki ta wannan wahala da tsadar rayuwa kowa a
jinnin sa to baka ganin duk wannan kasashen shugabannin talakawan ne suka zabi shugabannin
eh duka mun yi mazal zabe ne na Najeriya ma zabe ne amma talaka su yi kwa wahala go da tsare akani da Allah suna kokari addinin ne wani wanda ya magana zai ce wai mun ga zaho na ƙarya ne suna so da ran su ne fa duk wani soja da ni wallahi Allah mata ce ne saboda ran su ke sadawa
to Allah ya kyauta Bello mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka mun samu kira daga Kano wane ne aka layi daga Kano
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
amin wa alaika assalam
Sharfila Hashim Gumar barka da dare
yawa baka ka dai
sunana Alhaji Musa Garo mai radio da recorder kasuwar Kawo Kaduna Najeriya daga Kanan Dabo
to Alhaji Musa yau kuma daga Kano aka fado
eh mun je ziyara ne Kanan Dabo
to alhamdulillah alhamdulillah to me za ka ce game da wannan maudu'i
ka ga dai inda zan faɗa wa kanmu gaskiya akan wannan maudu'i na yau kuma wannan bincike da aka yi su jami'an tsaro manya-manyan su tsakani da Allah ba sa son wannan al'amari ya zama tarihi in a yau idan aka ce jami'an tsaron mu da bangaren soja bangaren na sama da na ƙasa da bangaren su kansu yan sanda duk wani mai sa kayan sarki za a zai a ji tsoron Allah ai abin da ya kamata ai abin da ya dace ai komai dan Allah ba ka lura da kuɗin da za a samu wallahi wannan abu ba za a yi 24 hours ba ne mu irin wannan matsalolin sukari a Najeriya. Amma kun an maida abun kasuwanci, an maida tsaro kasuwanci, ta abin da aka komai a tsaya ita cikuku a kanshi, ƙananan sojojin da suke ta wahala ana kashe su, kin kaje wannan Maiduguri ka gani inda ake kashe ƙananan sojoji. Amma manyan sojojin su suke shanawa, suna Abuja, suna cikin office, duk abin da ake komai da komai, kowa ya san abin da yake faruwa a Najeriya.
To Alhaji Musa Garo, mun gode ƙwarai da gaske da wannan ra'ayi naka, da fatan za ka koma gida lafiya, Allah ka kai lafiya. To bari mu je Kaduna, wane ne aka laye da Kaduna?
Ma kuna magana da Abdullahi mai unguwa Alwa da Afra na garin Kumen Kara.
To Abdullahi mai unguwa, muna sauraron ka, menene zaka ce game da wannan batu na mun?
Gaskiya ra'ayina akan maganar sojojin Najeriya.
Na'am.
Abin da ke so gaskiya jama'a su yi kokari a ta su da addu'a.
To
kamar yadda muka yi addu'a Allah ya zabi Buhari, ya gamata jama'a mu talaka da malamai da musulmi da kristoci a tare a roƙi Allah, Allah ta biki wannan bayan Allah.
To Allah ya sa, to Allah ya sa mu dace, kuma Allah ya sa, Allah ya karɓa addu'ar mu. To bari mu je Kaduna, wani ne aka laye da Kaduna?
Assalamu alaikum, suna Siraji Hashimu, tudun wadan mangin Kaduna na Shirya.
To Siraji, a gurguje menene ra'ayinka a yau?
To alhamdulillah, gaskiya yana da kyau Najeriya akwai jami'an tsaro. To ban sani ba, kila ko ba a ba su dama ne su yi aikin su yadda ya kamata. Tsakani da Allah yana da kyau gwamnati ta ɗauki mataki a kan tsaron Najeriya, da yawanci tsaron nan ba ya tsafinta ba ne.
To man Siraji, da kai bakinka za mu tsaya a kira mu ɗaukar mu na yau, sai kuma gobe idan Allah kai, mu za mu buɗe muku layi, mu ba ku dama ku kira domin ku bayyana ra'ayoyi. To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC, wanda yanzu agogon mai ke cewa ƙarfe 5:04. Yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Najeriya ta faɗi ƙasa da mataki ɗaya a jadawalin mafifitan ƙasashe ta haujin ta maula a duniya na wannan watan na hukumar ƙwallon ƙafar duniya, wato FIFA, a jadawalin wanda aka fitar a yau Alhamis. 'Yan ƙungiyar Super Eagles ɗin ta Najeriya sun sauka daga matsayin ƙasa ta 33 a duniya da suke a kai a watan da ya shige, inda a yanzu ta koma ƙasa ta 34. Najeriya ta yi kunnen doki da ƙasar Ukraine a wasan sada zumunci da suka buga kwanan nan, wanda shine wasa na farko da kasar ta buga bayan kammala gasar cin kofin nahiyar Afrika ta bana da aka fafata a kasar Masar, inda Najeriya ta karkare a zaman ta uku. To sai dai duk da faduwa da ta yi a matakin duniya, har yanzu Najeriya tana a matsayin kasa ta uku a nahiyar Afrika, yayin da kasashen Senegal da Tunisia suka ci gaba da rike matsayin su na farko da kuma na biyu a nahiyar Afrika. Algeria ta haura sama da matakai biyu a duniya, to amma kuma tana nan a matsayin ta hudu a nahiyar Afrika. Morocco ta biyar, Masar ce ta shida, yayin da kasashen Ghana da Kamaru suke na bakwai da kuma ta takwas. A matakin duniya kuma har yanzu kasar Belgium ce ta daya, yayin da kasar Faransa take binta a zaman ta biyu. Brazil ta uku, Ingila ce ta hudu, yayin da kasar Portugal take ta biyar a duniya. Hukumar ƙwallon ƙasar Masar ta nada Hossam Albadri a matsayin sabon mai horar da 'yan wasan ƙasar. Albadri ya gaje Javier Aguirre, wanda aka kore shi daga aiki sakamakon kashin da ƙasar ta Masar ta sha a hannun Afirka ta Kudu a matakin 16 na gasar cin kofin nahiyar Afirka da ta karɓi bakuncin ta a bana. To sai dai har kawo yanzu ba a bada cikakken bayani akan kwantaragin nashi ba. Albadri mai shekaru 52 ya soma aikin horar da 'yan wasa a ƙungiyar Al Ahli a shekara ta 2005 a matsayin mataimakin koci, kafin ya kasance babban kocin ƙungiyar a shekarar nan ta 2019. Shahararren ɗan wasan ƙasar Ghana Asamoah Gyan yana kan hanyarsa ta komawa ƙasar Indiya domin taka leda a wata ƙungiyar ƙasar. A ƙarshen makon nan ne ake sa ran Gyan ya tafi Indiya domin taka ledarsa ta ƙarshe kafin ya yi murabus daga buga ƙwallon ƙafa, wanda zai bada adadin ƙungiyoyi 10 kenan da ya taka leda a nahiyoyi 3. Gyan mai shekaru 33 ya ce yana matuƙar farin ciki da wannan sabon aikin nasa. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
To a gaida Murtala, to ga Aisha ta da mana takaitattun labaran.
A yau Alhamis ne sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce ya samo wa shugaban Amurka Donald Trump wasu muhimman bayanai game da yadda Amurka za ta maida martani akan harin da aka kai akan masana'antun sarrafa man fetur din kasar Saudiya, bayan da ya gana da shugabannin kasar Saudiya da kuma na hadaddiyar daular Larabawa.
To madalla a gaishe ki. Masu rauro kafin mu mai sallama, muna mika sakon ta azira mu ga iyalan Hajiya Hawwa Bukari da Allah ya warasuwa a Atlanta da ke nan kasar Amurka, wadda za a yi jana'izar ta gobe bayan sallar Juma'a a masallacin Al-Athar da ke Marietta jihar Georgia. To Allah ji kanta ya gafarta mata. Da wannan muka zo karshen shirin namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aiki mu da wani sabon shirin. Za mu radin duku dan dauka jamhuriyoyin su Aisha da Des da Lopez, ni Sarfila Hashin Gumen lake cewa sai gobe in Allah ya kai mu. Assalamu alaikum.